بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال غوديا دا يبو غا الله سبحانه وتعالى دا هدا مو وانا صافيا تا لهدي شا هدو غا واتن سفر شا هدو ني كو شا بيار Shabiyar ko na shabiyar ga watan safar a shekara ta 1436 da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine shine 7 ga watan 12 a shekara ta 2014 a lissafi miladiya a ci gaba da darasin mu na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan littafi na Ar-Rahiq Al-Maktum na Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi muna karanta abin da malamin ya rubuta mana dangane da fathu makka haka ne ko shi muka fara makon da ya gabata zamu tashi inda malami ke cewa at-tahayyu lil ghazwati wa muhawalati al-ikhfa'i shirin wannan yaki ko in ce shirin wannan fitar da akai daga Madina zuwa makka fita ta ƙarshe wanda za a yi wani abu tsakanin musulmi da kafirai wanda a wannan fita ne Makka ta dawo ƙarƙashin musulmi to wannan fita tunda akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta shi yasa aka samu ta al-ghazwa to shirin shine yace at-tahayyu shiri da kintsi na wannan fita wa muhawalatul ikhfa'i da kuma kokarin boyewa na wannan yakin dan kada kowa ya san ana shirin zuwa din ma'ana domin kada su mutanen Makka su san ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara zai musu bazata ne sai dai su gansu a bayan gari ana jiran ayyaki kuma hankalin su ya daga domin su zo su nemi ayi sulhu a tattauna to malami sai yu'khadhu min riwayati at-Tabarani abinda za a dauka daga riwayat Tabarani shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara Aisha ya umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarshi Aisha radiyallahu anha qabla an ya'ti ilayhi khabaru naqd al-mithaq bi thalathati ayyam kafin labarin warware alƙawari da su mushrikai suka yi kafin wannan labarin ya zo masa da kwana uku dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarshi Aisha ta kintsa shi ma'ana ce masa wani kintsi na fita in zai tafi dama yakan umarshi matansa su yi masa kintsi a nika gari a kikkintsa abubuwa na tafiya duk abin da dai matafi yake bukata musamman harkar yaki to yakan umarni cewa a kikkintsa to yi umarshi Aisha radiyallahu ta'ala anha an tujahhizahu ta kintsa shi wala ya'lamu ahad kuma kada kowa ya sani yace mata kada kowa ya san za a yi wannan kada kowa ya san za a yi kintsin wani abu na fita ko kuma ga inda za a fita fa dakhala alaiha Abu Bakr sai mahaifinta Abubakar ya shiga gare ta ya shiga ɗakin ta faqala sai ke tambayar ta ya bunayya ya ƴata ma hadha aljihaz menene wannan shiri da kike yi qalat sai ta ce wallahi ma adri ni ma ban sani ba wallahi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kowa ya sani daga cikin kowa dinnan kuma bai ce banda wani ba to hadda mahaifinta sai ta ce ban sani ba faƙala sai ce wallahi ma hadha zamanu ghazwi bani al-asfar yace wannan lokacin dai wallahi ba shine lokacin yakin masu jarfata ba bani al-asfar ana nufin rumawa sunan da laraba suke cewa rumawa kenan bani al-asfar saboda fatsatsai ne su sai ce ai mu afsanin mu dai wannan zamani ba shine zamanin yakin rumawa ba fa aina yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ina za shi qalat sai ta ce wallahi la ilma li ni dai ban sani ba da ka gani ban sani ba wa fi wannan abin da yazo kenan a riwayat Tabarani ne kamar da shi malam ya ambata amma a riwayar ibnu ishaq wanda bai ambata a littafin ba muhammad ibnu ishaq ibnu yasarin anasa littafin sira kuma wanda isnadin nasa ingantacce ne wannan karan tunda shi Muhammad ibn Ishaq kamar da muka sani idan sarraha bit tahdithi fa hadithuhu sahih wa illa fahadithuhu da'ifu li'annahu mudallis. In har ya fada kurukuru cewa haddathani wani, to ana karbar hadisin sa, to wannan yana cikin hadisan da yace haddathani. Ya fadi cewa abin Muhammad ibn Ja'far ya bashi labari daga Urwa dan Zubair. Urwa din yake cewa daga Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shiga gare ta, ma'ana ya shiga ɗakin ta, ya same ta tana niƙan gari, tana tankade kai, shine tugharbilu himtatan, tana tankade da rereya na alkama. Fa qala, sai yace da ita, ma hadha, menene wannan? Amarakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ku da wani abu ne, ma'ana na wani kintsi? Faƙalat, sai ta ce na’am, ta ce iya umarshe mu mukin tsauni abu. Shi ne ce fata jahaza, yi ne ce yawa ya umarshe mu mukin tsashi. Ƙala, sai ya ce a ta rubutun hannun na wannan ya yi wani iya yake cewa, to sai yake tambayarta, ina ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi, wani wuri za shi? To a lokacin ne ta ce a’a, ita dai bata sani ba, amma dai an ce ta kintsa. To sai ya zama kun ga, in mun ɗauki wannan riwayar ta Muhammad bin Ishaq, ɓoyewar da aka yi shi ne ɓoyewar fitattun, da dama ita ce maƙasudi, kada kowa ya san za a tafi wani wuri. Amma dai dan an yi kintsi ɗin, dan ya ga ana kintsi, dama kintsin ai ya gani da idonsa. Don haka ba abin in ta ce masa kintsawa take ba ƙarya ta ba, kuma bata saba manzo Allah sana, domin shi ya gani da idonsa cewa ana kintsi. Ko ku a wacce riwayar ta Tabarani, gaba ɗaya har kintsin bata gaya masa ba cewa ita dai bata san komai ba. Ai kun fahimci wannan? Duka dai ba damuwa a ciki, tunda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so dai a wannan yakin, kamar yadda zamu zo mu gani a kissar Hatib ibn Abi Balta'a, maqsudinsa shine kada mutanen Makka su san cewa ana zuwa. Don haka kowaye ya zo, kada a gaya masa cewa Makka za a tunkara da yaki. Ka kuma wannan maqsudin Aisha bata saba masa ba. Mun fahimci wannan abu? To shine mu ci gaba, sai ke shawo wa fi sabahi thalithati, washe garin wuni na uku din kuwa. Ai dama ya ce kafin kwanan uku da labarin, da zuwan labarin warware alƙawari daga mushrikai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shiri ko? To shine ke cewa wa fi sabahi thalithati, a rana ta uku din kuwa da safe, ja'a Amr ibn Salim al-Khuzai, sai ga Amr ibn Salim al-Khuzai wanda muka karanta a baya makon da ya gabata, fi 40 rakiban, da shi da mutum 40, warta jaza, ya kawo ya faɗi wannan waƙe nasa, shine ar-rajisu, yawa, wanda yake ya rabbi inni nashidu muhammadan, mun karanta ta makon da ya gabata al-abyat har zuwa ƙarshen baiti. Sai ce fa aliman nasu bi naqdil mithaqi, to anan ne mutane suka san cewa a ashe ma mutanen Makka sun warware alƙawari. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sanar da shi wannan abu zai gudana tun kafin ma a zo a gaya masa, don haka har ya fara shiri a shirya shi. Shi ne sai ce wa ba'da amrin, bayan Amr ibn Salim al-Khuzai, ja'a Budailu, sai Budail ibn Warqa, shi ma wanda muka karanta a makon da ya gabata, shi ma sai gashi ya zo. Thumma Abu Sufyan, sai ga Abu Sufyan shi ma da kansa. Duk dai mun ji wannan. Wa ta'akkada 'inda an-nasi al-khabaru, shikenan sai labari ya tabbata a wurin mutane cewa a'a, ashe dai mutanen Makka sun warware alƙawari, babu zancen zaman lafiyar nan da aka kintsa tare da su, sun aikata wani abu. Menene suka aikata? In ba ku manta ba, taimakon da Qurayshawa suka baiwa Banu Bakrin akan Banu Khuza'a. Ko? Yawwa. To shine sai ke cewa fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, anan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su bil jihaz, cewa su kintsa. Wa a'lamahum, ya sanarce su, annahu sa'irun ila makkata, cewa shi zai taka fa zai tafi zuwa Makka, za a tunkari mutanen Makka. Wa qala, sai yace kuma, allahumma khudhil uyuna wal akhbara, ya Allah ka rike yan leken asiri da labarai gaba daya an Quraishin, kada su kai ga Qurayshawa. Kun ga har addu'a yayi akan wannan, cewa duk wani yan leken asiri da za a turo ya leko ya ga me muke yi, ya Allah ka hana shi isar da Qurayshawa cewa ga shirin da muke yi, kuma ya Allah ka toshe kofofin samun labari zuwa ga Qurayshawa, kada su samu labarin cewa muna shirin zuwa. Hatta nabghataha fi biladiha, har mu musu bazata a garin su. shine nabghataha baghtatan muje musu baghtatan to sai wa ziyadatan fil ikhfa'i kai kari ma dai akan wannan boye labarin fita din wat ta'miya da kuma baddabami shine abin nan ta'miya kai wani abu da zai kauda hankalin mutane dan kar su fahimci inda ka dosa shi ake nufi da ta'miya ka boye abu ya zama cewa fi ama'i daga makanta ne lafazin ama'i al'amru fi ama'i abin yana cikin makanta ba wanda ya san me ake nufi to idan kai wani abu da zaka kauda hankalin jama'a daga makasudin abin da kake so shi ake cewa ta'miya to kari akan wannan boye abin da kuma ta'miya ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada ya kuma aiki sariyatan wata sariya qiwamuha thamaniyatu rijali adadin su mutun takwas ne ya tura su tahta qiyadati abi qatada ibn rabi'i karkashin shugabancin abu qatada ibn rabi'i ya tura su ila batn idam sunan wurin kenan wani wadi ana ce masa idam shi kuma fima bayna dhi khashabin wa dhil marwa yana tsakanin dhi khashab da kuma dhi marwa shi ma sunan wurare ne yaqut al-hamawi a cikin mu'jamul buldan nasa mun san wani malami ana ce masa yaqut al-hamawi ko muna jinsa malami ne asalinsa barumi ne musulunta da dadewa shekara a karni na 6 kuma ya rayu a karni na 7 ya rubuta littafi ana ce masa mu'jamul buldan kaman dictionary ne na bayanin garuruwa duk garin da kake so ka san a ina yake sai ka bincika wannan wuri zai ga maka yana wuri kaza mil kaza daga tsakani kaza tafiyar kwana kaza daga kaza zuwa kaza shi kuma wannan abin da ya zauna ya rubutu akan su kenan yana nan kuma yana amfanin mutane mujalladi 8 ne manya manya to a wannan wuri ya ambaci cewa wannan idam din tana kan hanyar maka amma ba wanda aka saba daga Madina zuwa maka wannan da aka saba bi ba wata hanyar daban da ta kauce ba kuma gefen Badar ba hagu yadda mutum in ya tafi sai ya tsammanin wani wuri zashi daban ba maka ba ba wanda zai bi wannan hanya dai a ce maka ya tafi to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su wannan wurin dan ai tsammanin wani wuri za a je saboda kawai hankalin mutane ya tafi can su kansu an boye musu ba a ga musu za a fita kafin su dawo ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari sun fita sun yi nisa sai aka fita kuma aka mai hanyar maka su ma da suka ji labari kamar ne zai kawo mana sai suka dawo suka bi shi suka hadu da shi to shine sai ke ba da labari fi ma baina dhi khashabin wa dhil marwa ala thalathati burdi min al madinati burdi a uku daga madina musalli safin burdi mil nawa ne suke ce mu burdi mil 12 ne ko ko makamancin wannan yace fi awwal shahri ramadan a farkon watan ramadan sanata 8 a shekara ta 8 dan me ya tura su ga lamu ta'lil din nan li yadhunna dhannu saboda me zato ya zaci annahu cewa shi sallallahu alaihi wasallam yatawajjahu ila tilka nahiyati cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai fita shine wajen wannan bangaren wannan hanyar wannan garin yake so ya bi inda ya tura Abu Qatada ta Ibn Rabi'i wali tadhhab bi zalika al akhbaru kuma domin labarai su tafi su watsu da wannan cewa ai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Abu Qatada da shi da mutum 8 ya tura su wajen garin da ake cewa Idam wa wasalat hadhihi sariyatu sayraha wannan sariya ta ci gaba da tafiyar ta hatta idza wasalat haythuma umirat har sai da takai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ma'ana wannan tawaga ta mutum 8 suka kai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su balagha sai labari ya ishe su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila makkata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa makka fasarat ilayhi hatta lahiqathu shine kenan su ma sai suka canza hanyar tafiyar su suka dawo suka tafi hanyar Makka suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maqsudi dai kamar idan an bata mana a boye kada Qurayshawa su san cewa wannan tafiya ta fatu Makka akwai ta makwatakwatanta kari akan wannan ga wata kissar nan mashhuriya da mun sha magana akan ta ko ta zo dai da yawa dalibin ilimi duk an santa ita ce kissar Hatib ابن ابي بلتعه وكتب حاطب بن أبي بلتاء حاطب دن أبو بلتاء يربط إلى قريش زوى قريشا وكتابا وتوسيقا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم تيواتو يأكو قريشا قامن زن الله نان صلى الله عليه وسلم فإن تهو زوى مكة وانا اللي فيني قبل في بني ببقوا ببلي في ثم أعطاه امرأة يسمو وتمتا ميتفيا يباتا وجعل لها جؤلا يأجي يباتا لا ده يسي ذنباك كذا يمكن كيمون وان انتكد ده كذا من سن أبابين أبين ده أكي سيما إجارة أكوي إجارة أكوي جؤل هو إجارة قادبو جؤل كمشيني أبين ده ذاك سن ياو متن kace in kai mun kaza zan ba kaza kamar kace to na rijiya samu ruwa in an samu ruwa zan biya kaza in ba samu ruwa ba babu komai amma zaka in zaka tona mun rijiya in ba sharɗanta ruwa ba kawai dai zaka tona za a biya ka kaza ijari ne amma an ce samu ruwa to wannan dai kun san shi a babun fiqh to sai aje ya ce mata in kin kai mun wannan takarda zuwa maka zan baki kaza ala an tublighu quraishan ko tuballighu quraishan akan cewa za ta isar da wannan takarda zuwa ga Qurayshawa faja'alatku fi quruni ra'siha sai ta boye takaddar a jikin kitsan kanta idan mace ta tattara gashin kanta ta yi abin nan sala sala shi ko siri siri ma'ana ta kulli kulli ake cewa kowanne dai ana ce masa karni to jami'in shine qurun ai mun san sukan yi da yawa haka ko ai kamar guda uku sai a zubo shi baya yawwa na banji ba kalba wannan ai sunan na zamani ne kalaban dai to aje tunda a zamanin can haka ake cewa wanne ne tuntune a aske a bar wani guntu ko to ba shi ba inda kun gane wannan abin nan sili sili guda kaza da ko adadi da mata suke idan sun lallabe gashin su to shi ake ce makarni to sai ta bude daya daga cikin wannan kullin gashin nata sai ta boye takaddar da Hatib ya bata ta kai maka thumma kharajat bihi sai ta fita da wannan takadda bihi ya ce nan saboda kitaban ne shi yasa dhamirin ya zama mudhakkar wa ata rasulullahi sallallahu wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al khabaru sai labarin min as-sama'i yazo masa daga sama yazo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa Hatib dan Abi Balta ata ya tashi wata mata ya bata aiki ya bata takadda ta kai wa Qurayshawa dan a bada labarin cewa ga kanan kana zuwa khabar daga sama kuma kaga ma'ana Allah ne ya aika mala'ika ga masa sallallahu alaihi wa sallama bima sana'a Hatib labari yazo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga sama akan abinda Hatib ya aikata fab'atha aliyan wal miqdada والزبير من الأوام من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيتا دا علي دا مقداد دا كما الزبير بن الأوام وأبا مرثد الغنوي دا كما أبو مرثد الغنوي فقال سيء النبي صلى الله عليه وسلم يشي انطلقوا كتفي حتى تأتوا روضة خاخ هل سيكون دي ونولي أنا تمس روضة خاخ أنا دي كان هنير مكة زوا مدينة زوا مكة فإن بها ضعينة أنن ذاك حديد ومتفيا معنى متفيا يتشي ضعينة متي انتنا تفيا أنا كلا ضعينة معها كتاب إلى قريش تعليد إيتا ذاك سامو وتتكد دا أكبات وسيك أذا تكيو قريش تخدوبا لا باري لغا من ذان الله صلى الله عليه وسلم وان ديزو دغا الله أكا قيا مسا حر إن دا ذاسو حديد إيتا نين أمبدا فانطلقوا sai suka tafi tuadi bihim khailuhum dawakin su suna gudu da su shine tuadi bihim al'adu nan gudu wato dawakin su suna gudu hatta wajadul mar'ata bidhalika almakan har sai da suka samu wannan mata a wannan wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa za a same ta fastanzaluha sai suka ce ta sako daga abin hawanta wa qalu suka ce ma'aki kitab akwai littafi akwai rubutu akwai takarda tare da ke faqalat tace ma ma'i kitab sai ta ƙarya ta boye tace babu ni ba abin komai ba fa fattashu rahlaha suka dubi kayanta suka bincika kayan da ke hannunta idda kace ko dan kunshi ne da mata da aka sani in sanda dan kwali yake daura kaya ko lokacin ba jaka haka ake tafiya falam yajidu shay'an sai ba su samu komai a ciki ba fa qala laha aliyu sai aliyu yake cewa da ita ahlifu billah na rantse da Allah ma kadhaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙarya ba wala kadhabna kuma ba mai ƙarya ba cewa akwai wannan takarda tare da ke wallahi la tukhrijanna alkitaba aw lanujarridannaki wallahi ko da yake fito da wannan takarda in ba haka ba za mu tsiraitar da ke zamu miki tsirara yanzu nan larabawa ku ba tashin hankali a gumba larabe a ce an wa mace tsirara wannan abun babban abu ne kuma dai tsoratarwa ce falam ma ra'atil jidda minhu da taga da gaske yake shine ma'ana ra'atil jidda minhu da taga lalle da gaske yake qalat sai ta ce a'rid to juya bayanka ku daina kallo na fa a'rada sai suka juya baya fa hallat quruna ra'siha sai ta warware wannan kullin gashin kanta fastakhrajat alkitaba minha sai ta fito da wannan takarda daga wannan gashin kannata fa dafa'athu ilaihim sai ta mika takaddar ta basu tace gata fa ataw bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo da takaddar wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idha fihi sai ashe abin da ke cikin takaddar shine min hatib ibn abi balta'a ila quraish daga hatib dan abi balta'a zuwa quraishawa yukhbiruhum yana basu labari bi masiri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi nan ya tinkaro makka fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatiban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira hatib da ya kira shi fa qala sai ya ce ma hadha ya hatib menene wannan ya hatib ya nuna masa takaddar yace wannan me kun ga matakin bincike kenan kafin ai hukunci ba an aika akwai damar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya san ya riga ya tunda daga sama aka bashi ya tura kawai sai aje a kashe shi yayi khiyana domin treason ne wannan aiko laifi ne na cin amanar ƙasa da cin amanar addini da cin amanar musulunci shi yasa a cikin aikin munafikai yake zamu ga shi yasa sayyidina Umar zamu ga abin da yake a gaba to amma da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya koya mana wani darasi a cikin wannan kissar sai sai aje a kira shi dan a nuna abin nan ga yadda ake yi ga wanda ba wahayi ake masa ba in yana shugabanci an samu wani abu ko da ga hujja cewa wani yayi abu kaza to wannan abun ga girman sa hukuncin sa hukuncin a ce an kashe mutum ne to irin wannan kuma tunda babban hukunci ne ba a yin sa sai a kira shi sai a tabbatar masa shi ya tabbatar da laifi a kansa duk abin da zai sa mutum ya jawo azab da jininsa ko ya zama kafiri ai masa hukuncin kafiri ai masa hukuncin ridda to ana yin irin waɗannan abubuwan shi yasa malami suka sa wannan tatabbu'i din da bincike a cikin sharuɗan kafirta mutum kafin ai hukuncin hatib kafiri ne ya koma cikin munafikai ko yayi ridda to sai an kira shi an tambaye shi mun fahimci wannan abu gashi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hatib menene kuma haka fa qala sai sai la ta'jal alayya ya rasulullah kada kai mun gaggawa ya rasulullah mana kar a gaggauta hukunci a kaina wallahi yace na rantsa da Allah inni la mu'minun billahi wa rasulihi wallahi ni mai imani ne na imani da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa martadattu wa la badaltu kuma ban yi ridda ba ban canza ban musanya addini ba ban yi ridda na bar musulunci ba ko da ban shiga wani ba wa ma baddaltu kuma ban canza na musanya wani addini na kuma wani addini na bar musulunci ba mun gane wannan walakinni sai dai ni kuntum ra'an mulsaqan fi quraish ni mutun ne kawai mazauni a cikin quraishawa mulsaq almuqim fi alhayy ake nufi mutumin da yake mazauni ne ba shi da dangi ba shi da wasu ƴan uwa ba dan asali bane a wuri daga wani gurin yake zo ya zauna a cikin mutane sai ce inni mura'an ay kuntum ra'an ni mutum ne wanda na kasance mulsaqan fi quraishi kawai dai aliki nake ma'ana mazauni ne dai kawai a cikin quraishawa lastu min anfasihim bana cikin mafi tsadar su ma'ana mafi daraja su ma'ana ba dan dangi ne mai asali a cikin makka ba kun san masu dangi suna da waɗanda za su kula da wani abu na haƙƙin su ko su kula musu da iyalin su tunda aka yi hijira to shi yana fadar cewa ba shi da wani da zai kula masa la dukiyar sa la ɗan uwansa tunda aka yi hijira ya dawo makka ai dawo madina ya baro makka amma a makkan yake zaune sai sai wali fihim ahlun wa ashiratun wa walad kuma ni a cikin quraishawan ina da ahl iyali akwai mata ahl nan ya mata yake nufi wa ashiratun da dangi wa waladun da yaya yace akwai matata akwai dangi na akwai yaya na suna nan a cikin quraishawa walaysa li fihim qarabatun yahmunahum kuma ba ni su din ko in ce ni ba ni da ƴan uwa dangi da za su kiyaye mun waɗannan wato ƴan uwan nawa ƴan kabilar tawa wanda yake su ne nawa a cikin quraishawa wa kana man ma'aka su ko waɗanda suke tare da kai sahabbai da suka hijira kenan lahu qarabatun yahmunahu suna da ƴan uwa da dangin su da za su kiyaye musu nasu ƴan uwa dan mun san duk wanda yake da dangi a cikin gari koda ana yaki to ai za a ce kun ga tunda akwai alaka ta jini wannan dan baffan wannan ne wannan dan baffan wannan ne wannan ya auri kanin wancan wayar wannan kaga kowace za ta iya koma gidansu alal akalla akwai inda za ta buya koda gidan kafirin ne za a kula da su yawa saboda ƴan uwansu su ko iyayen gidan sun riga sun yi hijira sun bar makka to sai ce su waɗannan suna da shi ni ko ba ni da shi fa ahbabtu shi yasa na so iz fatani zalika yayin da wannan abun ya kubce mini ban samu wanda za su kare mini kariyar ƴan uwana da ƴaƴana da matata ba an attakhidha indahum yadan shine in dauki wani hannu ko wani taimako yadan daga gare su yahmuna biha qarabati wanda za su taimaka su kiyaye min dangina da ƴan uwana shikenan uzurin sa kuma tunda ba shawara ya zo yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama irin wannan da a ce zuwa yi ya sha rasulullah to yanzu gashi zaka fita zuwa makka ni kuma ba ni da ƴan uwa da za su kula min da dangina da ƴaƴana da mata kamar yadda sauran sahabbai suke ya kake gani za a yi ko ga da an yi haka duk da ba wannan abu sai yake gani ya kamata ya bar abin sa a sirrance amma a zuciyarsa ba kafirci bane ba munafinci bace ba riddai ba amma ga uzurin sa to shine da ya faɗi wannan fa qala umar ibn al-khattab sai umar dan khattabi yace da'ani ya rasulullah adribu unuqahu ya rasulullah bani dama ko in sare wuyan sa fa innahu qad khana allah wa rasulahu wannan mutumin ya yaudari allah da manzon allah ya ci amana wa qad nafaqa ya kuma munafiki ma fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu qad shahida badr amma kuma shi wannan bawan Allah da ka gani ya fa halicci ya halicci yaqin badar da shi aka yi yaqin badar wama yudrika ya umar kuma ya kai umar me ya sanar da kai ma'ana baka sani ba la'alla allah wa taqila ma'ana la'alla a inna allah ta'ala qad ittala'a ala ahli badr ya dubi mutanen badar fa qala sai yace i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku je ku aikata ma abinda kuka so na gafarta muku Allah duk mutumin da ya halicci yaqin badar to ya cancanci wannan maganar kamar Allah ya dube su gaba ɗaya suna tare wuri wannan ma'anar ittala'a kenan ya dube su yace ya ku mutanen da suka je yaqin badar kuma aikata abinda kuka so an riga an gafarta muku zunubai kun ga kenan wannan na farko akwai darusa da yawa a wannan hadisi kuma malamai sun yi amfani da shi a babi daban-daban na farko sun tattauna a babin takfiri kamar da na fara gaya muku ba a kafirta mutum sai an tsayar masa hujja mutum anan ana nufin muayyan mun san bambancin akwai muayyan akwai kuma hukuncin aiki ga magari kace wanda ya aikata kaza kafiri ne wannan daban ka kawo nassi Allah subhanahu wataala ya ce kaza laqad kafara alladhina qalu kaza wannan yana da shari'a shar'ance daidai ne wannan shi ake cewa at-takfirul 'am kafirtawa umumi kace wanda ya kaza kaza ne amma a ambaci sunan mutum a ce wane dan wane sananne wanda kowa sani a ce kafiri to shi wannan ba a yin sa sai da sharuɗa daga cikin sharuɗan da malamai suka sa ya zama akwai ganganci a cikin aikin nasa da gangan yayi saboda kyamar addinin musulunci ko da jahilci mana idan kai babu jahilci wannan a bangaren mawani kenan shine aka sa aljahl sannan ya zama abubuwan da za su iya kawar da wannan abun duk ya san su amma duk da haka yaje aikata ma'ana dai akwai sharuɗa da malami suka rubuta a babin takfiri to daga cikin su har yanzu a tambaye shi kasidin sa a kira shi a tsaye da shi ba haka kawai misali kai makocin sa in ka san shi in ya aikata abu sai ka zo ka ga mutane ka ce yau fa wani ya zama kafiri dama da cewa kai wani ya aikata abu kaza a sannin mu kuwa abu kaza menene kafirci to ne kunga duk ba matsala bace amma a ce daga yau wani ya fita daga zumurar musulmi ya zama kafiri wani mai suna kaza to ba a yin wannan sai an bi waɗannan sharuɗa a kira shi a zaunar da shi a tabbatar da me yasa abu kaza din nan kai shi zahirin sa menene kafirci to amma a zuciyar sa kunga wannan bawan Allah ya faɗi abin da ya fitar da shi daga kafirci ya rantse gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi har yanzu shi mumini ne ya imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan uzurin da ya kawo koda uzuri ne tafi tafi shi ne ba mai muhimmanci ba koda ba karami ne bai kaiye wannan aikin ba to in dai ya faɗi yana da uzuri to ana karba shi yasa daga cikin mawani'in takfir akwai jahilci akwai ta'wili ta'wili shine mutum ya aikata abu zahirin abun nan kafirci ne to amma idan aka kira shi sai ce wallahi ni dai abin da yasa ne wannan abun shine abu kaza sai aga cewa dalilin da yasa ne wannan abun ya saba ma wannan dalilin da za a kafirta shi akai sai a ce to shikenan amma kuma wannan dalilin naka fa ba dalili bane kar ka sake amma maganar kafircin dai ta fita daga nan ba za a kafirta shi ba an fahimci abin sai a ce amma wannan uzurin naka gaskiya ba karbabbe bane ya za a kai ai ka zo mana ka gaya mana yanzu misali kaman wannan aida sai zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi gashi a tura wani a kula da dangin sa kar a far musu koda yaki za a shiga garin tunda dama abin da yake tsoro shine yaki za a je a yaki maka in ko za a yaki maka to akwai matarsa akwai yayansa akwai dangin sa su ko waɗannan za a kula musu da nasu ba za a taba su ba kun fahimci abin wannan uzuri ne koda dai Umar bai karbi wannan uzurin ba gashi sai da ya ji shi yayi masa hukunci kaga ashe kenan ba wai uzurin ne yake da karfin ya hana a kafirta shi ba amma dai tunda akwai uzuri ko ba shi da karfi ana hana kafirta mutum Allah sa kun gane wannan gurin yana da muhimmanci to mu je sannan kuma har yanzu mun ga wato muhimmancin daraja da kima da matsayi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda suka yi yaƙin Badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi yaƙin Badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar to Allah madaukaki ya gafarta masa koda ya aikata wani abu daga baya to Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk wanda aka ce gashi ya je yaƙin Badar to ba cikin waɗanda ya kamata ka dauki wani kara na tsana ko na abin nan ko ballantana ma akai ga kafirci a ce za a kafirta mutum saboda ya aikata wani abu daga baya domin kuwa Allah subhanahu wataala ya gafarta ma waɗanda suka je yakin Badar kamar yadda ya tabbatar da yaddarsa akan mutum 1400 da suka halarci bai'atul ridwan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma magana sai ta ar-ridha shi yasa wani wuri malam ibnu taymiya yake cewa ridha anan duk da cewa sifa ce fi'iliyya tata'allaqu bil mashi'ati walakin ridha Allahi 'ala sahabati 'ala wajhi al-khusus hiya ridan qadima ma'ana rida yadda ce tintintini yayin yadda da su don ya riga ya san za a halice su ya san za su yi kaza din ya san za su yi kaza wanda ya san abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama sai ya ce ya yadda da wani ai ko ya san cewa koda ya zo ya aikata wani abu to wannan abin da ya aikata ko laifi ne to bai warware masa waccan yardar ba domin Allah ba dan adam bane yadda bai san gobe ba da zai ce yau na yadda da wane wannan in ya bata min gobe kuma na fasa yaddatawa mun bata da shi Allah baya wannan shi yasa baya fadar ya yadda da wani sai face wanda ya cancanci yadda din kullum anan mun zo irin wannan nakan ba mu misali da Abu Jahl ko Abu Lahab Allah subhanahu wata'ala me ya faɗa mana a cikin alqur'ani dangane da shi yace tabbat yada abila habin wa tabba ma adna anhu maluhu wa man kasab sayasla nara zata lahabin wa imra'atuhu hamalata alhatab fi jidha hablum min masad wannan hukunci ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala yayi a cikin alqur'ani na ƙarshen magana dangane da Abu Lahab yaushe aka saukar da wannan sura a ina ne a Makka ko a Madina a Makka tun a Makka Allah ya saukar da wannan sura ta tabbat yada ba tabayyada bai da Bahaushe yake cewa tabbat yada sunanta tun a Makka Allah ya saukar da ita a cikin wannan sura Allah ya ruguza Abu Lahab gaba ɗayan sa cewa dan wuta ne hukunci ne daga Allah yanzu idan mutum ya rantsa Abu Lahab dan wuta ne yana da hujja ko bai da hujja yana da hujja saboda me saboda labarin Allah Allah ne ba da labari yanzu inda Allah subhanahu wata'ala yana sanada cewa kafin mutuwar Abu Lahab ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai san wannan labarin ba lokacin an gama wahayi ba dama a zo a soke wannan wahayi da Allah ya san Abu Lahab zai zo ya musulunta za a saukar da wannan aya surar ba za a saukar ba saboda hukunci ne na ƙarshe Allah ya yi akan Abu Lahab cewa ba mai musulunta bane ashe kenan duk wanda Allah madaukaki ya saukar a cikin alqur'anin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya yarda da shi to yarda ce wanda Allah din ya san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu an gama wahayi wannan mutumin ba zai soke abinda akai wannan yarda a kansa ba ma'ana ba zai aikata wani abu wanda zai bata wannan yardar ba ko ya aikata wani abu kuma to bai kai ya soke din ba tunda wannan maganar ita ce hukuncin karshe a kansa daga Allahul Ghuyub Allah sa kun fahimci wannan kullun ka sa wannan mizanin zaka ga cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko me suka aikata wanda bai kai kafirci ba kuma ba mu samu kafircin ba daga wurin su to ko sun aikata zunubi dama ba ma'asumai bane ba ma'asumai bane suna zunubai a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi zunubai a bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi zunubai sun yi yaki tsakanin su an yi fada wannan ma tsi ne wannan to duk wannan bai kafirta su ba saboda me Allah da ya san abin da zai faru har tashin alkiyama shi ya faɗi cewa ya yarda da su ya gamsu da su kuma ya tabbatar da ko da daga baya sun aikata wani abu to wannan abun ba zai soke wannan yardar ba kamar yadda wannan hukunci dai akan Abu Lahab ya san cewa Abu Lahab ba zai zo ya musulunta ba shi yasa ya faɗi hukuncin ƙarshe akan sa har tashin alkiyama Allah ya sa kun gane wannan to mu je na hatib in na na dama wannan ai ba wanda yayi wannan aikin nasa sai shi don haka shi kadai ya shafa amma ka'idojin da suke cikin matakan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka in wani yayi aiki irin nasa ko da ba wannan din ba ma'ana wata khiyana ya aikata wani abu yayi da mu'minai ana ganin abin da ya aikata zahiri kafirci ne to kafin ai masa hukuncin cewa a zuciyarsa kin Allah ne da kin manzon Allah da kin addinin Allah sai an masa wannan tambayar a matsayin sa na mu'ayyani amma in magana zaka yi ta am ka ce wannan aikin da aka yi a wuri kaza ba daidai bane hukuncin sa ma zai kai kafirci wannan ba shine laifi ba amma ai masa hukunci cewa wani da aka san shi mai sallan nan daga yau ya fita daga taron musulmi ya zama kafiri shine ba a yi sai an irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi akan hakan yau to sai ce wa hakaza haka nan dai akhadha Allahu al-uyuna Allah ya dauke yan leken asiri duk wanda zai iya kai labari ga Quraishawa falam yablug ila quraishin ayu khabari sai ya zama babu wani labari da ya kai zuwa ga Quraishawa min akhbari tajahhuzin nabi sallallahu alaihi tajahhuzil muslimin na labarin shirin musulmi wa tahayyuhum da kintsun su lizahfi na rarrafawa da tafiya wal kitali da kuma wato zuwa ayyaki nan ce zahf shine tafiyar mayaka ana kiransa kaman crawling saboda tafiyar da ake da jeshi da rinduna ai a hankali ake tafiya shi yasa ake kiransa zahf idza laqitum zahfan to aljeshi al-islami ya taharraku nahwa makka mun da fahimci wancan nahiya ta gaba ko matashiya ta gaba yace rundunar musulmi ta motsa ta tinkari makka yawali 20 khalauna min shahri ramadan kwana 10 suka shude a watan ramadan ma'ana ran 10 ga watan ramadan al-mubarak a shekara ta 8 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يا بر مدينة متجها إلى مكة ينامي تنكارر مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله عنه تكين صحابي سو دبو قوما صحابي دقى مدينة زوا مكة أياك انفتحه متين نوا دبو قوما كدوبا متانا دا سكبتو فالكو ياك اندي حدا سو دكابري mutun nawa ne 310 wani abu suka tinkari wannan adadin na 10,000 to yau gashi waɗannan mutanen su za a tinkara da mutun 10,000 to shine sai ce wastakhlafa ala almadinati abaruhum alghifari ya sanya abaruhum aburuhum alghifari shine shugaba a madina shine mai kula da madina kamar yadda ke ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambata dillan da za a tafi yaki yace wani shine zai kula da Madina wani shine zai kula da Madina kuma ya sa mutane daban-daban a lokuta daban daga cikin al-khulafa'ur rashidun da kuma wadanda ma ba al-khulafa'ur rashidun ba wannan yana cikin kuma shi ma abubuwan da suke nuna cewa kamar da Ibn Taymiyyah ya ambata mana a Minhajus Sunnah cewa wannan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata akwai mamaki a ce wannan labarin ya zo mana ga abinda ko ga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya a wuri kaza ko ran da za a tafi yaki kaza wani shine ya rike Madina wani shine ya rike Madina lokacin yaki kaza duk wannan abin yana nan a cikin littafin sira amma ba a samu maganar cewa Aliyu ne khalifa a bayansa ba wannan kuwa dan ba a yi hakan bane wancan abin tare da muhimmancin sa agun wadanda suka makalkale masa har suka kafirta sauran mutanen da basu yadda da wannan abun ba inda akwai shi shi yafi cancanta a fusani sama da irin wadannan domin wannan karaman shugabanci ne na kula da Madina a dan wani lokaci ina ga shugabantar al'umma ta musulmi baki ɗaya bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne yafi muhimmanci ashe tunda ba a same shi ba irin wannan ambatan to babu shi ne ba a rubuta ba bai fada ba da ya fada wallahi waɗanda za su zama su ne farkon waɗanda za su yadda da wannan abin da ya faɗa su ne su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka babu wannan nassi din daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walamma kana bil juhfati yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo juhfa aw fawqa zalika ko sama da haka kadan laqiyahu ammuhu al abbas ibn abd al muttalib baffansa abbas dan abd al muttalib ya hadu da shi وكان قد خرج باهله وعياله مسلما مهاجرا لوكاسين عباس يا فتو daga makka yana mai a matsayin sa na musulmi kuma yana hijira ya musulunta kuma ya baro makka ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kafin wannan lokaci da bai musulunta ba yana makka kuma har ku duba ku ga har lokacin abin nan zaman da aka yi na tattaunawa shine ma da ya zuwa da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka bai musulunta ba amma kuma ta ba lokacin da aka yi al-aqaba ko bai'atul aqaba to sai wannan lokaci Allah madaukake masa hukunci a shekarar fathu amma kuma qablal fathi thumma lamma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil abwa'i yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake garin al-abwa shi ma wuri ne kan hanyar zuwa makka لقيه ابن عمه ابو سفيان بن الحارث دان بفنسا ابو سفيان دان جدان الحارث ابن عبد المطلب اكوي الحارث دان عبد المطلب ينا دا دان سننسا ابو سفيان با ابو سفيان ما هي في معاويه با مون غاني wannan dan baffa ne kamar yadda Aliyu yake gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ma wannan yake mun san علي رضي الله تعالى عنه شي دان ابو طالب ني ابو طالب ده عبد الله مهيفين منزل الله صلى الله عليه وسلم ده كما الحارث دين wannan mahaifin abu sufyan dinnan wannan to dukkanin su yayan abdul muttalib ne mun gane don haka sai sai ibnu ammi rasulullahi ne dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi وابن عمته da kuma dan gaggwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umayyah Abdullah dan Umayyah to duka da ya gansu fa a'rada anhuma sai kauda kansa yaki kula su bai saurare su ba lima kana yalqahu minhuma min shiddatil adha wal haju saboda abinda kafin yi hijira ko kafin wannan lokaci yakan hadu da shi daga waɗannan mutum biyu na wato adha cutarwa da kuma alhaju zambo da suke masa cikin waƙe shine alhaju alhija muna fahimta fa qalat lahu ummu salama lokacin ana cikin tafiyar sai ummu salama tace da shi la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nasi bika kada dan amminka da dan gaggwanka su zama su ne ashqan nasi bika mutane suka fi tabewa ta hanyarka ma'ana in akwai wanda zai yi hasarar zamansa danginka to kada ya zama waɗannan su mun gane domin idan mutum ya zama yayi hasara ta gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiri da manzon Allah bai karba addininsa ba ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana a kansa da zai zo ta zama masa a tarihi abin ambato wajen munin abu to kada ya zama danginka waɗannan shine ummu salama take gaya masa kai hakuri mana kar ka kauda kai a kansu kun fahimci zancen yawa wannan ya nuna mana har yanzu ashe mata suna da me suna da dauri da za su yi wajen taimakawa mazajensu wajen ba su shawarwari ko a cikin harkar rayuwa ta addini amma tsayinka ne mai da'awa kar ka ce matarka ba za ta baka wato shawara ba akan harkar rayuwa ta yau da kullum tsakaninka da dangi kuma mata har yanzu za ta baka shawara akan zaman lafiya tsakaninka da danginka kana da ƴan uwanka kana son ku zauna lafiya ko da suna da wani hali wanda bai dace ba to yana daga cikin abu mai kyau ya zama ka dauki matakin da kuma ka karbi shawarar matarka idan ta baka shawara akan yadda za ku zauna lafiya to mu samu inda za mu tsaya saboda lokaci wannan minti biyar din ba zai isa mu kai ga gama waɗancan baitocin ba ko to in haka ne minti biyar din daidai ne shikenan ba abin nan da ya sune shi ba gyara tayyib to ina ga mu tsaya anan din ya sai a dora akan wannan kissa din ta su waɗannan bayan Allah guda biyu sai mu dawo baya kaɗan sai mu tashi daga kanta sai mu ci gaba insha Allah saboda lokacin ba zai isa a ƙare ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya biyawa kowa daga cikin mu buƙatunsa na alheri duk mutumin da ke cikin wata damuwa muna roƙon Allah madauki ya dauke masa damuwarsa da kuncinsa duk wanda ya sa wani abu kuma na alheri a gabansa Allah ya yassare masa shi ya bude da masa shi ya bashi dama wanda ke cikin kuncin rayuwa ta hanyar ko rashin aure rashin aiki da makamantan waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya yassare masa wanda kuma har yanzu ya rasa wani dan uwansa a wajen ko hatsarin mota ko makamancin waɗannan abubuwa muna fata Allah madauki shi ma ya gafarta masa wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya ƴan uwa musulmi da suka rasu Allah madauki gafarta musu malam adam da muka yi rashin sa jiya ko shekaran jiya da dare muna fata Allah madauki ya gafarta masa Allah sa aljanna ce mako masa Allah subhanahu wataala kuma ya karbi shahada sa bisa zaluncin da akai masa Allah subhanahu wataala ya yassare wa kowa daga cikin mu al'amuran da suke gaban sa Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu abubuwan damuwa da suke aukuwa na tashe-tashen hankula Allah kade mana su Allah ya maida makircin masu makirci a kansu duk mai kulla wani abu don ya cuci addinin musulunci da musulmi ko an sani ko ba a sani ba muna fata Allah madauki maida makircin sa kansa Allah kashe shi da makaminsa Allah hana shi tunani Allah hana shi hadin kai da ƴan uwansa akan cutar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana addu'a na cewa yana buƙatar addu'a addu'a ta yace da ta sauran musulmi a dangane da jarabawa da za su yi ranar Laraba ya faɗi sunan makarantar to muna fata Allah subhanahu wataala da shi da ƴan uwansa da dukkan kuma al'ummar musulmi masu jarabawa Allah ya sa su ci nasara a jarabawarsu Allah kuma ya sa dukkan mu mu ci nasara a jarabawar lahira dan tashin alkiyama wa sallallahu sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasabi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk